أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول الله سبحانه وتعالى ليساك هذا من wannan marice na Laraba 12 ga watan Ramadan a shekara ta 1438 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma shine 7 ga watan 6 a shekara ta 2017 a lissafin miladiya. A darasin mu na jiya, ko in ce a cikin karatun mu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma, a jiya mun tsaya kan inda Malam As-Sa'idi yake bayyana mana ma'anonin waɗannan ayoyi da muka ji an maimaita karatunsu. Za mu tashi daga inda yake magana akan walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahu. Malam As-Sa'idi yake cewa fi hadha min da'awatihi bi lutfi al-khitab ma yad'uhum ila al-iman. A wannan magana da Allah madauki ke cewa walau amana ahlu al-kitabi la kana khayran lahum, akwai amfani da hanyar tausasawa ta magana wanda zai janyo waɗannan ahlu al-kitabi su yi imani. Sai ce walakin lam yu'min minhum illa qalil, sai dai kuma kadan ne kawai daga cikin su suka yi imani. In mun lura da uslubin Malam Sa'idi wajen sharhin sa da tafsirin sa, a cikin nassin sharhin bai lazimta wa kansa maimaita dukkanin ayoyin ba, ko su ayoyin zai kawo muku ne fassara ta su za ka fahimta cikin nassin, ba kalma kalma yake bi ya fassara ba. Shi yasa muke bi mu yi magana fassarar kalma kalma, sannan kuma sai mu fara karantawa. Ina jin jiya mun karanta, mun yi magana akan ma'anonin kalma kalma na wannan ayoyi din. To shi yasa ba za ka yi mamaki ba da ya kawo wannan cewa wa aktharuhumul fasiqun, mun ga ba shi ne nassin yadda yake a Qur'ani ba, amma cikin fassarar sa ne in kana fahimtar me yake bayani to insha Allah za ka gane. Yace sune al-kharijun an ta'ati Allah al-mu'adun li awliya Allah bi anwa'il adawa, masu adawa da gaba da waliyan Allah madaukaki da hanyoyi daban-daban ko ta hanyoyi daban-daban na gaba da adawa. Sai ce walakin min lutfillah, amma duk da haka daga cikin tausasawar da Allah yake yi bi ibadihi al-mu'minin, gabayinsa muminai, annahu radda kaidahu, za mu ga cewa ya maida kaidin su ahlul kitabi makircin nan da suke. In ba kuma ta ba ya ga mana tun a baya yadda suke jin haushin ku zama muminai, yadda suke so saboda hassada ko kauce daga kan hanya, kullum tunaninsu shine a su lalata ku ku bar hanyar Allah, har ya fito uru-uru ya yi kira cewa in kuka yi da'a ga wasu daga cikinsu to za su maida ku kafirai bayan kun yi imani. Sannan sai yace ku ji tsoron Allah, sannan kuma ku riko da igiyar Allah, a samu a cikinku masu wa'azi, masu ilmantarwa, masu kiran mutane zuwa ga hanya mai kyau, suna umari da abu mai kyau, suna hani daga mummunan aiki. Kada ku zama cikin waɗanda suka rarraba, kada ku koyi da su waɗancan Yahudawa da Nasara da suka rarrabe addinin su, suka tsutsure zukatansu suka farraba, kar ku kama da su, sakamakon su shine kaza shine kaza, ran yaushe za a gani ranar da fuskoki suka bambanta da kaza da kaza. In kun fahimci su yakin abin da muke ce a baya duk ya tabo waɗannan abubuwa. To saboda tausasawa da Allah yake wa bayinsa, sai mai da wannan kaidi fi nuhurihim, a kansu ya zama cewa ba za su iya cutar da ku da komai ba. Wannan in kun kula yana fasara mana ayar lan yadurukum illa adha, ko yawa lan yadurukum illa adha, ba za su cuce ku da komai ba sai musgunawa. Ad-durru nan kamar da malamai da yawa suka fassara shine cutar wadda ta taba jiki ko dukiya, adha kuma ita ce cutarwa ta baki, surutu izgilanci, zagi da suka da maganganu da suke taba mutunci. Waɗannan abubuwa in mun lura da su, Allah madauki ya kore na farko cewa ba za su yi muku komai ba saboda tsarewar da Allah ya yi, amma wancan za su yi su karata, ba wani abu da zai taba ku saboda wani lamari ne da baya taba jiki. Allah san fahimci na. Sai ce falaysa alal mu'minina minhum dararun fi adiyanihim wala abdanihim, muminai babu wata cuta da za ta zo musu daga ahlul kitabi ko a addininsu ko kuma a jikinsu. Wannan malamai suna cewa muminan nan da ake faɗi, waɗannan muminan kawai daga mutum ya ce shi musulmi ne ake nufi, ko kuwa in mun lura da abubuwan nan da Allah mulki yake bamu labari musamman a wannan ayoyi, wani zai ce to ai yanzu a halin da muke ciki za mu ga kaskanci da aka ce an bugawa Yahudu da Nasara, yanzu ba haka bane. Wani zai ce yanzu ai su ne maki rike da duniya, wanda suke cikin kaskanci su ne musulmi. Za a kawo wannan tambayar ko ba za a iya kawo ba? Za a iya kawo. Shi yasa malamai suka tattauna mafi kusancin maganar da ake faɗa a nan ita ce muminai, dama da ake nufi muminan da suka tsaya akan hanya daidai wadida yadda Allah yake so, ta ɓangaren aƙidarsu mai kyau ce, kintsatsiya ce akan turba take daidai da Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam,
kuma sannan a aikace shari'ar da suke bi da ayyukan da suke yi suna cancantar wannan suna na imani to in aka samu wannan sharadi to shine Allah madaukaki ba zai fifita waɗannan ahlul kitabi akan mu'mini ba an bincike abin yawa kowa lura da halin ku da muke ciki mu yanzu hali ne na kamar da Balarabe ke cewa hali ne la nuhsadu alai wani yanayi ne da ba a yi mana hasada a kansa kasan an yi maka hasada ne in kana cikin daɗi ba ba cikin daɗi muke ba hali ne mara daɗi a addinancen an yi nisa da addini a aƙidance a cikin masu da'awar musulunci la ilaha illallah muhammadu rasulullah za ka samu masu bautawa jinsi daban-daban na abubuwan halittar Allah akwai mai bautawa ɗan adam akwai mai bautawa abubuwa da yawa tsafe-tsafe ga suna duk abinda aka kafirta wasu al'ummomin saboda shi ba wanda wannan al'ummar yanzu ba ta yi ta ɓangaren aƙidar da ta ɓangaren zunuban a aikace duk wani zunubi da aka halakar da wata al'umma saboda shi to a wannan al'umma ta mu yanzu ana yi ko za sai ba haka ba to yaushe za a cancanci irin wannan kariya idan wani abu ma da zai sa wani ya rude idan aka ce ma an fifita ahlul kitabi akan ko an fifita irin wannan masu imanin namu ne yanzu akan ahlul kitabi ko akan kafaran duniya baki ɗaya wani zai ce to ya ma abin yake ne ma'ana kamar abin ba da gaske ba in ku da gaske ne to lalle Allah subhanahu wataala duk inda ya magana masu imani to masu gangariyar imani yake ne malam Zamin a cikin bayan ya kawo tattaunawar wasu malami abin da ya fifita ke ne ce wannan shine zaka rike ka zama cewa baka samu tuka da rawa kuma baka samu tuhumar wasu ayoyi na Qur'ani akan cewa sun gama aikin su ba wasu su ce ana nufin yahudu da nasaran na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake nufi to matin da khitabi galibi a Qur'ani yana zuwa ne umuman kuma idan ba an samu dalilin taksisi ba to kar a kawo wannan taksisin a ce iya al'ummar zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake nufi sai ya zama cewa kuma sannan ga nasoshi ai Allah subhanahu wataala ya ba mu labari dama da yake fadin abubuwa da dama da za su faru dangane da kowannan al'ummar ko kuma su yahudawa ya zama da wani misali asali suna ma magana akan lan yadurukum illa adha wannan illa din istithna'i ne ko da istithna'in wannan iri ne muttasil ne ko kuma munqati ko ne in ka faɗa da fassararsa akwai waɗanda suka ce istithna'i ne muttasil me ma'anar muttasil cewa al-mustathna min jinsil mustathna minhu shi ne dama muttasil shi abinda aka toge jinsinsa ɗaya daga abinda aka toge daga cikinsa kuma banda wannan abin ya shafe shi min dole sai ya shiga cikin umuminsa kafin a ce dama an cire shi to in aka ce lan yadurukum illa adha ba za su cuce ku ba da komai sai musgunawa ina fassara wannan da wannan kalmar musgunawa saboda ana musgunawa ta baki ma'ana kalmomin baki cutarwar baki yanzu abu duka malami ba saba suke ba akan adurru ana nufin cuta ko ta jiki ko ta dukiya adha kuma ana nufin ta baki to ka dauki wannan ma'ana kenan ai lan yadurukum illa darar adha ba za su cuce ku da komai ba sai cutarwa ta baki mun ji wannan idan istithna'i wannan iri ne muttasil idan kuma istithna'i ne munqati abinda ake nufi shine lan yadurukum illa adha ai lan yadurukum walakin yu'dunukum ba za su taba jikinku da dukiyarku ba amma za su zage ku za su mutunci sai ya zama cewa illa ma'anar ta menene lakin wannan kuma dama shine tabi'ar istithna'i idan ya zama menene munqati'an waɗanda dai suka san ka'idojin na Hausa su fahimci abin da ake nufi anan to me dalilin wannan kawo wannan zance anan saboda asali in aka ce aziyya ita aziya duk inda aka fade ta ba lalle ne ya zama ta shafi darar ba shi yasa malamai suka bambancewa tsakanin darar da kuma aziya a cikin alqur'ani akwai wurare da Allah madauki ya ambaci aziya din wanda bata kunshi darar ba kamar inda yake cewa innal ladina yu'dhuna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fi dunya wal akhirah innal ladina yu'dhuna Allah ashe iza'i tunda da baki ake yi ane wa Allah ko amma dangane da darar fa Allah madauki me yace innahum lan yadurru Allah shay'an dangane da darar ya kore babu me taba zatin Allah ya cuce Allah madaukaki da wani abu amma kalmar baki akwai masu zagin Allah akwai masu yi masa shirka akwai masu cewa shi yana da da duk wanda menene azan sannan an hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadi ya ibadi abin nan hadisi qudsi Allah madaukaki yana fadi ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni ba ku isa ku iya cutar da ni ba ballanta na ku cutar da ni amma ya nasabta lafazin adha gare shi cewa yu'dhi ibn adam dan dan adam yana cutar da ni cutarwa wace iri ce nan ta baki ce ba ta zati a taba zatin Allah madaukaki ba Allah sa kun gane wannan don haka ashe kenan akwai bambanci tsakanin aziya da kuma abdar dan in mun dauki kowace ma istisna'in muttasil ne ko munqati duk abin ne ma'anar sa cewa ba za su cutar da ku da jikinku da dukiyarku ba amma za su faɗi kalmar baki da za ta iya taba muku mutunci da izgilanci da makamancin wani to kun ga anan dole kai tambaya to wannan a wannan zamanin ake nufi in aka yi zancen zamani to dole ka takaita shi kan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin a wancan lokaci shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu karfi akan Yahudawa da kuma bayan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna da karfi lokacin khalifofi amma daga baya fa da irin zamanin da muke ciki yanzu ba mu ake cutarwa ba yanzu mu ake hada mu fada mu ake rikici dai iri ga shine yanzu ana yi mu din ne aka ruguza kasashen mu ake yin abin da aka ga dama ta bangaren waɗannan guda biyu duk da cewa Allah madauki ya faɗa mana zancen cewa Allah ya buga wa Yahudawa a kaskanci wasu malamai suna faɗar cewa ai lafazin a siyakin ba iya Yahudawa tsaya ba Allah madauki abin da ya faɗa siyakin ahlul kitabi ake ko ba haka ba walau amana ahlul kitabi lakana khairul lahum minhumul mu'minun wa aktharuhum fasiqun lan yadurrukum illa adha ko wa in yuqatilukum yuwallukum al-adbara thumma la yunsarun sai Allah ce duribat alayhim adh-dhillatu ayna ma thuqifu to usman bin sunan cewa dhilla dinnan ta shafi yahudawa ne ba nasara ba usman suka ce babu dalilin bambancewar illa wasu za su ce in an hada da wasu ayoyin a wasu wuraren inda Allah madauki magana akan iya su yahudu da kaskancin da za su shiga da Allah madauki zai zuba musu kaskanci har zuwa tashin alkiyama to wannan zai ba mu damar mu fassara cewa abinda ake nufi a nan din yahudawa su kadai ba nasara ba sai ya zama cewa duribat alayhim adh-dhillatu dai malamai suna cewa adh-dhilla da bambanci da adh-dhullu adh-dhullu shine kaskanci adh-dhillatu kuma wulakanci to anan wanda aka faɗa shine adh-dhillatu da kasra na zalum kamar al-jilsatu a larabci akwai jilsa akwai kuma jalsa in aka ce jalsa ismul marra ay jalsatan wahidatan in kuma aka ce jilsa to ismul hay'a ne shi kuma yana bayanin wanne irin zama shine jilsa jilsatal asadi zama irin na misali zaki to jilsa zaka ce ba jalsa ba in kuma za a ce mun yi zama daya mun yi biyu to a zaman farko sai a ce jalsa aljalsatul ula ba za a ce jilsa ba amma an ce jilsa to ana maganar hay'a ne to shi sa malamai suka ce zilla ma'anan ismul hay'a ne don haka wulakanci ake nufi ba iya zullin ba zullin akwai shi amma nan ana nufin musamman zulli na musamman wanda ana nufin wulakanci don haka za su iya zama da ɗaukaka ta zahiri da dukiya ta zahiri amma a zuci akwai wulakanci da kuma tsabar ruwa, babu karamci a aikace, babu karamci na zuci. Basu ko kun gano wannan, wannan kuma shine abin da ake nufi da zilla, wulakanci maimakon kawai kaskanci da cewa an fi su. Za su iya zuwa su fi ku, an fahimci abin, za su iya fi. Yanzu misali a halin da yake ciki, Yahudawa ne halin su yanzu, kaskanci ko daukaka? A fili dai daukaka. Su suka mallaki duniya, mafi yawan tattalin arziki a hannunsu, kuma ƙasashen duniya manya su ma a hannunsu, abinda suke so shi suke musu, suna zaman su ko ina ana kyamar su. Allah madauki, wannan shine dama wulakancin da za su samu har kiyama yana nan. Har waɗanda suka taimaka musu, musamman Nasara ko ƙasashen Turai ko Amerika da suka taimaka musu, galibi sun taimaka musu ne don su rabu da sharrin su, su ma da ya dame su. A ƙarni na 17 sai da wajen ƙarni 18 sai da ƙasashen Turai suka yi ta kuka da kansu, tattalin arzikinsu ya lalace saboda duk ya tashi ya koma hannun Yahudawa, bankuna duk a hannunsu, komai a hannunsu, sai zama ba mai jin daɗi banda su a wancan lokaci. Shine suka yi abinda suka yi, aka kulla abinda aka kulla, ya za a yi nema a kori waɗannan mutanen a rabu da su saboda cutarsu. Shi ya kawo tunanin a zo a samu Falastinawa a kwace musu ƙasarsu, aka yi Belfort Accord na abin nan, ittifaqin Belfort kamar da suke cewa, aka zo aka kwace ƙasar Falastinawa, aka wato dasa su a wannan wuri don a rabu da su ne a Turai, ba don ana son su ba. Duk wannan alama ce ta me? Ta wulakantar da Allah maɗauki ya sanya musu, da kuma yadda ka san mujiya a cikin tsuntsaye haka suke su kuma a cikin ɗan adam. Da wahala ka samu ɗan adam ya ce yana son Yahudi ko? Sai waɗanda suke yanzu ga suna suna cewa ba su ƙasarsu daga cikin Najeriya sun ce su addininsu Yahudanci, in dai ba irinsu irinsu ba, ba ka samu wanda za a ce yana sha'awar Yahudi ya ji yana son sa so na zuci, har yana son ya zauna da shi, zai taimaka masa da irin waɗannan abubuwa. Duk wannan yana nuna mana wannan wulakancin da Allah maɗauki ya sa su, ko da kuwa suna da buwaya ta hanyar ƙarfin tattalin arziki da sauransu. Allah ya san kun fahimci bambancin wancan da wannan. To shine lukuma cikin littafi yana cewa wa innama ghayatu ma yasiluna ilayhi, matukar abin da za su kai zuwa gare shi, min al'adha na cutarwa, shine adiyatul kalami, mun gani yawa cutarwa ta baki, allati la sabila ila salamati minha, wanda dama ba ka da hanyar da za ka kubce daga irinta. Domin duk yadda kake da mutum, duk yadda ka fi shi ƙarfi, to ba za ka iya hana shi surutu ba, kuma musamman surutun da ba lalle ka ji ba, zai kuya ya zage ka, zai kuya ya addu'a, zai kuya ya faɗi abubuwan da yake so. To kaga wannan ba ka da hanyar da za ka kubuta daga a ce ba zai ce komai a kanka ba. Min kulli mu'adin, duk wani mai gaba da kai ba dama ka iya ka hana shi ya faɗi abin da yake so, zai faɗi, zai zage ka, zai izgilanci, din da kai za ka iya ɗaukar matakin kafi ƙarfinsa ka ce kai masa wani abu. To ko bai iya dukan ka, bai iya wato ƙona ka ya cutar da kai ya kashe ka ba, to amma dai da baki dai zai yi abin da zai. To wannan shine abin da suke da shi kawai za su iya yi wa mu'minai. Falau qatalul mu'minina, Allah yake ba mu labari, wa in yuqatilukum yuwallukumul adbara, ko to ita ce zai fassara an. Falau qatalul mu'minina, da a ce su ahlul kitabin nan za su yaƙi mu'minai, lawallawul adbara, da sun juye baya, firaran, saboda gudu, domin ba masu ƙarfin su tsaya su tinkari abokin gaba ba ne. Wannan kuma yana cikin shi ma wulakancin da Allah ya sa a zukatansu da rashin wato da rashin shaja'a. Shine abin da malamai suke cewa akwai abubuwa biyu da ba za ka same su a gun mai hude ba, da shaja'a da karamci. Shaja'a bil badani, karamci kuma da zuciya. Me ma'anar karamci? Generosity, kyauta, san alheri ga wani, ka ji yana sha'awar ya taimaka wa ɗan adam, ya ji cewa wannan mutum ne ya kamata ya taimaka masa, ba dai bai gode ba. shi a duniya shi kadai shine mutum duk duniya saura an yi su ne domin su zama masu hidima a gare shi wannan ita ce aqidar yahudi haka yake kuma a rubuce a littafansa don haka kun ga mai irin wannan aqida ai ba zai samu karamci ba sannan kuma a ce ya fito ya yaki wani ya yi hasarar rayuwarsa abubuwan nan guda biyu ku duba su ina so ku lura da abin sosai da hasarar rayuwa ai da su hasarar dukiya su ne ginshikin tinkarar tabbatar da manufa Allah mun ji duk inda zai mana magana da jihadi da abubuwa biyu yake magana bi anfusikum wa amwalikum wani gun bi amwalikum wa anfusikum ko da khitabi ko kuma da ghaiba ko ba haka bane to waɗannan abubuwan biyu babu su a tare da yahudi ba abin da yake tsoro a duniya irin ya mutu kaga kenan bi anfusikum babu ita ba abin da yake so ya tara ya kuma yi rowa irin dukiya kaga kenan bi amwalikum babu ita a gun yahudi to wannan bi anfusikum a cikin ta ake samun shaja'a ita kuma bi amwalikum a cikin ta ake samun mene karamci don haka da shaja'a da karamci babu su a gurin yahudi an bincika ne abu menene alamar wannan sun da Allah muke ba mu labari annan cewa lan yi abin nan walau walam cewa ba za su yaƙe ku ba menene farko ayat ina ne muke zance yanzu lawallaw al-adbara yau da za su yaƙe ku da sun juye baya saboda me saboda tsoro su sai dai su yaƙi by proxy kamar da ake cewa yauwa su zuga wasu su yaƙe masu suna nan zaman su lafiya yauwa a je a yi musu a tare musu a tare musu a tare musu ko su zalunci wani amma a fito fili ga wannan babu abin da suka tsana irin a ce a yi yaƙi da za su mutu wannan kuma mun sha magana a kai yadda Allah maɗauki ya sanya wannan abu ya zama har malamai suna ambata cewa mu'ujiza ce ma ta alkur'ani cewa ba yahudi ba ya sanya mutu wanda da yana so ya karyata alkur'ani ya kamata ya fito ya so ya mutu saboda ya ce Allah ya ce a ƙur'anin ku ba ma san mu mutu to gashi muna so mu mutu ba zai yi ba kuwa yahudi ba zai iya wannan abu to shine nan yake fadin cewa falau qatalul mu'minina da za su yaki mu'mine lawallaw al adbara firara thumma tastamiru azimatuhum sannan haka wato cin nasarar da ake a kansu da ruguje wasu haka tastamiru za ta ci gaba wa yadumu dhulluhum kuma kaskancin su haka zai dawama wala hum yunsaruna ba za a taimake su ba Allah ba zai taimaka musu ba fi waqtin min al-awqati a wani lokaci ɗaya daga cikin lokuta Allah ba zai taimaka musu ba malamai nan su ma suna faɗin irin wannan suna faɗa magana a nan suna cewa in an ce ba za a taimaka musu ba to abinda aka sani na jihadi shine jihadi tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana duwalan ko me ma'ana kana duwalan cewa wata ran nasara ga musulmi wata ran kuma a ci nasara akan musulmi ko kuma waɗancan a ce ma'ana eh a ci nasara akan musulmi malamai suna tahaffuzi wajen itlaqi ana cewa musulmi su ci nasara in sun faɗi kuma a ce an ci nasara akan su ma'ana ko da musulmi sun faɗi a wani yaƙi to ba saboda musulunci ne ya faɗi ba a'a jarabawa ce Allah ya musu dan ya jarrabe su akan laifi da suka aikata kamar yanzu misali a yaƙoƙi da aka yi a Badar an ci nasara ko a Uhud me ya faru an samu hasara amma ta meye jarabawa ce da Allah ya musu shi sa wasu malaman suna cewa in an kalli yaƙin Uhud ma ta wata fuskar shi ma cin nasara ne tunda dai ba a rusa daular musulunci ba a rusa manzo Allah ba a rusa Madina ba an kashe a wani adadi ne saboda kuma saban da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a farkon wannan yaki wannan ku kalle shi ba zancen da yake ba ce amma dai asalin zancen da yake yi anan shine wannan kaskanci zai dawama akan waɗannan mutane sai ce wali hadha akhbara ta'ala annahu aqabahum bizillati Allah mu yi sai ba da labarin cewa ya yi musu uquba bizilla duribat alaihim zillatu an buga musu lai mun yi magana akan wannan me ake nufi da bugawa na'am yawwa lazimtawa an lazimta musu cewa siffa ce da wamammiya tasu wulakanci har kiyama mulakantattu ne su ba su da izza ko ana ji ko misali ana ganin wani abu nasu sai dan a tsorace su saboda makircin su ba wai saboda suna da wani kwarjini a idan mutum ba a wannan kenan fi bawatinihim a zukatan su can a ciki wal maskana ala zawahiri sannan kuma an buga musu talauci a zahiri talauci a zahiri ko da suna da dukiya to amma akwai talauci saboda babu karanci kun fahimci wannan abu kamar da muka yi magana da su sai ce fala yastaqirruna wala yatma'innuna haka ba sa samun tabbacin istiqrari istiqrari shine abin nan natsuwa tranquility shine istiqrari a samu kwanciyar hankali babu shi tare da su babu kuma natsuwa a zukatansu a zahiri babu a batini babu a ciki a tsorace suke da azabar Allah kullun za ta iya zuwa musu sannan kuma a waje kullun tsoro suke duniya za ta tashi ta yake su saboda sun san ba san su ake ba sai sa kullun makirce makirce a kullunan daga sun ga wata kasa za ta tashi za a yi wani abu za a yi makircin da za a dan kofe saboda su tunaninsu shine idan har aka samu wasu suna da karfi to shikenan har abada ba za a samu wanda zai wato challenging din su ba ai kun fahimci abin da kuma mu aqida da muka yadda da ita Allah ne mai ba da wannan labari Allah mu yake ba mu labari duniya ba za ta tashi ba sai musulmi sun yaki yahudi kowanne sababi ne su yanzu duk matakin da suke dauka duk inda wani karsashi na musulmi yake a wani wuri to aje a dan kofe shi kasashe a lalata su tattalin arziki ya ruguje duk waɗannan dabarun sun dade suna yin su amma ku duba fa ku gani shi sa kullum malami suke cewa wallahi ba mu ga hanya ta cin nasara akan kowanne abokin gaba irin riko da addinin musulunci yanzu duk irin wannan makircin da suke kullawa me yake faruwa akan wa muke ganin tasirin akan musulmi a matsayin su na ɗan adam ba akan addinin musulunci ba addinin musulunci kullun ƙara shigar sa ake su abinda suke so shine addinin musulunci mai dakushe to shi tunda Allah ne ke gudanar da lamarin sa ba zai dakushe ba amma musulmi za su sha wahala saboda me saboda sun bar hanyar Allah sun karkace su din aqidar su ba mai kyau ba alaƙar su da Allah ta yi rauni to sai Allah madauki bari a tajarraba su a ta dandana musu azaba har ran da za su dawo to idan ku akwai musulunci da yana nan ana karbar sa to wata rana ku zai jiyo kusa abin da ya dami waɗannan mutane har abubuwa suka canza a yan shekaru daga 20 baya haka zuwa yanzu shine yadda suka ga musulunci yana shiga kasashen Turai da America yadda kasan wutar daji haka musulunci yake yaduwa wannan ya haifar da tunanin ya za a yi maganin waɗannan abubuwan saboda in aka tafi musamman in kun lura da su ɗabi'ar Turawa tsakani da Allah in zaka faɗi gaskiya sun fi mu baƙaƙen fata karɓar abu da sallama masa suna karɓar abu to da gaske za su yi shi ba sa yi da wasa ka duba tarihin waɗanda suka musulunta daga cikin Turawa za ka yi mamakin yadda suka cimma abubuwa da yawa ne wani yanzu shekararsa 13, 14, 15 da musulunta amma aka yi maka adadin littattafansa da ya rubuta a cikin musulunci har ya yi karatun da ya zama malami har ya rubuta littattafai amin mun taɓa ba da misali a kan wannan yin amma mu yanzu submission ɗin shi kansa musallama wa dokokin a yi mana wa'azi gashi mun daɗe a musulunci a cikinsa aka haife mu a ce kaza ba kyau muna jin ba kyau ɗin kuma mu ji wa'azin kuma gobe mu ci gaba da yi galibi tura ba haka suke ba gaskiya sun fi mu iltizami in suka musulunta to idan har wannan abun ya ci gaba a cikinsu akwai tsoron cewa hakika abubuwan ma za su koma wurinsu to wannan abun su suna karanta shi waɗanda ba sa san addinin musulunci don haka suke tsara waɗannan al'amura kuma suka samu hannaye daga cikinmu da suke ba da taimako akan irin waɗannan abubuwa musamman abubuwan tashin hankalin nan wallahi ba inda musulunci zai ci nasara sai a cikin kwanciyar hankali in ku aka ɗauki hanya ta da hankali da ba mai dinnan da sauransu da kashe-kashen mutane to baya za a ci tattalin arziki ya ci ba zaman lafiya babu musuluncin kuma a dakatar da karantar da shi haka ne ko ba haka ba amma idan a nutsuwa ne da kwanciyar hankali babu inda musulunci ba zai ci ba saboda ilmantarwa da karantarwa shi dan adam Allah ya sa tunaninsa akan fitra yake me fitra ainihin karkatar zuciya zuwa ga tayaddada addini haka Allah muke sanya in dai an yi bayani na gaske ya zo zuciya za ga dan adam ya karba amma in aka bar dan adam ba wa'azi ba ilmantarwa to shikenan kuma sai sangarce sai bata sai alalace Allah tsare mu ku bar wannan gefe Allah muke ce illa bihabli suna cikin wannan wulakanci sai da wata igiya ai ahdi asalin hablu igiya amma asalin ta kafin abewa igiya sunan igiya sunan hablu a larabci alhablu bi ma'ana as-sabab sababi duk abinda yutawassalu bihi ila shay'in shi ake cewa hablu don haka da hablu da sabab ma'ana su da shi yasa igiyar da za a sa a daura guga a jikinta a zira cikin rijiya a jawo ruwa sunanta sababi mun fahimci abin yau haka kuma duk abin da za ka samu wani abu ta hanyarsa igiyar ka ce zuwa ga wannan abu shine sababinka shine kuma hablunka an fahimci abin to nan hablun bal musun tattauna abu biyu ne tunda dama abu biyu ne Allah muke faɗa illa bi hablin min Allah sai da wata igiya ma'ana wani sababi daga Allah bal musun tattauna akan me ake nufi shine alƙawarin musulunci ma'ana a ƙarƙashin musulunci su yadda da cewa za su bada jizya su yadda su zauna a ƙarƙashin musulmi wasu malaman anan sai suka kawo cewa istithna'in nan to muttasil ne ma'ana illa bihablin suna cikin wulakanci da ƙasƙanci sai idan sun samu hablin wato wani sababi daga Allah sababi daga Allah shine su zama ƙarƙashin musulmi ya zama suna ƙarƙashin kafiran su kafiran amana to anan sai wannan ƙasƙancin ya gushe sai kuma su zauna cikin wani abu na izza wasu malaman haka suka faɗa a wa hablin minan nasi da kuma wata igiya ko wani sababi daga mutane shi kuma wannan suka ce ana nufin ƙabilu da wasu masu addinan su taimaka musu kamar irin yadda kiristoci suke taimaka ma yahudawa kuma mun janna abu yawa wancan hablun minallahi ba ana nufin ko idan sun musulunta ba su yadda da hukuncin musulunci suna kafiran amana su bada jizya shine hablun minallahi ma'ana ahdun minallahi da aman wancan kuma su zama wasu waɗanda ba musulmi ba su zo su rungume su su taimaka musu to anan shi ma sa iya samun wannan ƙasƙancin ya gushe al-Imam Tabari da shi da su Qurtubi da makamantansu da wasu da yawa daga malamai suka ce wannan istithna'in a wannan wurin ba muttasil bane munqati ne su suka ce siffa ce dawwamammiya ga ahlul kitabi musamman yahudawa su zama cikin wulakanci da ƙasƙanci har tashin alkiyama saboda wasu nasoshi don haka abinda ake nufi a nan suna cikin ƙasƙanci suna cikin wannan dhuribat alayhim dhillatu wal maskanatu haka ne ko abin nan dhuribat alayhim dhillatu illa bihablin min Allah wa hablin min an-nas suna cikin wannan ƙarƙashin ƙasƙanci lakin sai dai za su samu kaza amma ba dauke musu ƙasƙanci zai ba kun ga bambancin wancan fasara ta farko da wannan ko ba gane ba yawa an an dauke wannan istithna'i munqati ne sai mu fassara illa din da lakin ma'ana ƙasƙanci yana nan siffa ce da'ima a gare su amma za su iya samun wani abu na me wato igiya ko sababi daga Allah ma'ana su samu su zama ƙarƙashin musulmi a ce suna ba da jizya sai su Tabari suna cewa to ai shi ko shi wannan ai ba izza ba ce ƙasƙanci yana nan tunda dai ana ƙarƙashin ba da jizya an fahimci wannan abu ko kuma ya zama wasu ne za su taimaka musu to in wasu ne za su taimaka musu ai ƙasƙanci ne yasa aka taimaka musu kun an gogo wannan abu guda biyu yawa in ku aka ce istithna'i ne muttasil to ana nufin يرفق الذلة بوجود حبل من الله وحبل من الناس an gane yau wanda dai su Tabari suka rajjaha shine wancan wannan su Ibn Ashur su Malam Uthaymeen sun faɗi wannan cewa za a iya samun daukewar abin nan din idan aka samu waɗannan hanyoyi guda biyu. Wasu malaman da sun furaje a tafsirin su na can malaman baya din su malam Tabari, in mun lura da cewa ayoyi da yawa Allah madauki na tabbatar mana kaskanci da wulakanci ne hudu, don haka kaskancin da ake nufi ba kaskanci ne na makami na dukiya ba, ba shi ake nufi. Wulakantuwa a idan duniya kuma da rashin kima a cikin addini a kuma a wurin Allah subhanahu wa ta'ala shine ake nufi. In ku haka ne to har tashin alkiyama ai suna tare da wannan. Kuma sannan daga cikin abubuwan da suka nuna mana wannan fassara din, Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana wa idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru, sai ce kuma me wa ja'ilu alladhina tabaqaka fawqa alladhina kafaru ila yawmil qiyamah. Da ka ashe alladhina kafaru ana nufin su suka kafirta da annabi Isa, yahuda yahuda ala wajhi alkhusus, don haka ashe kenan suna nan an rinjaye su ila yawmil qiyamati. Sannan kuma Allah madaki ya faɗa ya ayyuhallazina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah qala al hawariyyuna nahnu ansarullah fa amana ta'ifatun min bani Israila wa kafara ta'ifa fa ayyadna allazina amanu ala aduwwihim fa asbahu min rahim. Kaga kenan ashe an dai fi karfin su, akwai lokacin da har tashin alkiyama akwai wasu a saman su. Daka waɗannan ayoyin su malami suka duba suka ce wancan zillun da kaskancin da wamanne ne koda a zahiri suna da dukiya suna da makami, wannan ba shine yake dauke musu a kaskanci ba. Ba sani ko an fahimci ba. To mu je shine sai ke cewa ina ne min Allah wa abli min an-nas shi fala yakunu li yahudu illa tahta ahkami al-muslimin. Yahuda ba za su zama ba sai karkashin hukunce hukuncen musulmi wa ahdihim da alqawrunsu tu'khadhu minhum aljizyatu, za a karbi jizya daga wurin su wa yustazallu, kuma kaskantar da su. Kun ga kaskanci yanan nan shi mamallin kun ga yafi wace fasara kenan ta magabata can baya su tabari au tahta ahkamin nasara, ko su zama karkashin hukunce hukuncen kristoci irin yadda suke yanzu. Ba kaskancin ne zai sa su America su za su kare su ba idan da za a bar su kadai. Kun san wani abun mamaki, malami suna faɗar a census da ake ta yi shekaru da yawa, ƙasar da Allah ya jarrabe ta da uku da ƙarancin haihuwa a duniya ba irin Isra'ila, suna da ƙarancin haihuwa. Kuma sai Allah ya sanya Falestinawa da ake gane musu azaba, su kuma Allah ya ɗora yawan haihuwa cikinsu, su kuma nan ba sa yawan haihuwa. Adadin su gaba daya a 'yan shekarun ba da ake lissafin na ƙarshe-ƙarshe za a ce ba su wuce mutum a ce miliyan gaba daya a duniya ba, duk duniya ba, yahudin duniya a ce miliyan 13, miliyan 6 suna America, wajen 6 ko 7 suna nan inda ake ce mai Isra'ila. Wasu kuma sun barbazo haka, wasu a Europe da 'yan wasu ƙasashe kaɗan kaka. In ka tattaro su lokaci guda gaba ɗaya, buka ga kenan ka da ina da wace jiha da wace jiha. Kano shiga wasu sun fi ƙarfin su min haithul adad. Yawwa, wannan misali to ko shi wannan yana nuna me? Idan Allah ya biyo kowace al'umma damar haihuwa da haɓaka, amma su waɗannan ba haihuwa da yawa, ga tsoro duk inda za su je wata ƙasa sai an tabbatar an yi ta wayoyi, to a tabbatar da aminci babu mai taɓa su da sauransu. Wannan buwaya ce da kwarjini ko ko wulakanci ne? Wulakanci. Tsoransu da za a yi saboda manya da suka kare su shi ne kawai dalili, amma ba haka ba babu zancen kwarjini. To kuma haka suke saboda me? Wanda ya al'ada su shine kashe annabawa. Allah ya aiko annabi ya karyata shi, kuma Allah ya bar shi a duniya in ba a halaka shi halakawa irin ta Adawa da Samudawa ba, ai Allah kalla dai ya ga irin waɗannan abubuwan har tashin alkiyama. To shine abu, to shine suke cewa fala yakun au tahta ahkamin nisar, sai ce wa qad ba'u, inda Allah madaki ce wa ba'u bi ghadabin min Allah, ko wa qad ba'u ma'a zalika bi ghadabin min Allah, tare da haka suna karkashin fushin Allah. To wannan gurin yana cikin dalilan da waɗanda suka ce ahlul kitabi a wannan siyaki masu kaskanci ana nufin yahudu saboda ba'u bi ghadabin min Allah dama su ne al-maghdubu alayhi da fassarar da aka sani ingantacciya ko cewa al-maghdubu alayhim su ne yahudawa ad-dallun kuma su ne wa nasara ana kiran yahudawa al-maghdubu alayhim saboda a cikin al-qur'ani ko wurare da yawa da Allah yake ba mu labarin cewa yayi fushi da su kuma haka bane to wannan fushin sifa ce ita ma tare da su lazima har tashin kiyama domin halin da suke kai an ba jabu to wa hadha a'zamu al-uqubati wannan fushin ko daga Allah shine mafi girman hukuma ma dan hukubar a kashe su hukubar a kaskanta su duk karama sai in ka hada ta da ko ka kwatanta ta da hukubar fushi daga Allah yanzu da Allah ya barka a talauci da Allah ya ce ina fushi da kai wanne zaka zaba dan wanda talauci yawa talauci ya kasa nan duniya in ka zama mai da'a kai kuma Allah madauki bai fushi da kai ba sai a tafi lahira kuma sai aljanna can kuma rayuwa ce ta har abada su kuma wannan in Allah ya fushi da mutum to Allah baya dauke fushinsa akan wanda duk ya ga mana ya fushi da shi kamar yadda baya daukewa yardarsa in yace ya yarda da mutum duk Qur'ani saboda me Allah subhanahu wataala labari yake ba mu a cikin Al-Qur'ani in yace yayi fushi da wani to ko dai kaga in shakhsi ne wannan mutum to sifa ce lazima lahu in aiki ne kuma to siffa ce ga wanda ya siffanta da wannan aiki ko wanda ya kashe wani ko waman yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazahu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima kun wannan siffa ce ta aiki daga duk wanda ya kashe wani dan uwa ya kashe mu'mini to Allah zai fushi da shi in ya tuba za a iya gafarta masa amma in aka ce wani ana fushi da shi a siffarsa a matsayinsa na wani to ba a dauke wannan fushi kamar yadda ya faɗa dangane da Yahuda ba sai ran da mutum ya bar wannan ita ma aikin Yahudancin ya tuba gaba ɗaya zama ba Yahuda bane to ya fita daga wannan siffa an fahimci wannan abu haka nan yarda in Allah ya ce ya yarda da mutum to har abada ba ya dauke wannan yardar ba tunda dai yana nan a cikin Al-Qur'ani Allah mulki ya ga mana ya yarda da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wurare da yawa to babu wata rana da Allah zai fasa wannan yardar sai ne idan Qur'ani baya aiki a kullum sai Qur'ani baya aiki har kiyama Qur'ani yana nan yana aiki don haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda zai bata lokacin sai yana cewa sahabbai nan sun yi kaza Allah ya ga mana ya yarda da su bata bakinka kake yau hukunci ne kuma na wanda ya san me zai faru gobe mun sha magana dai akan wannan ثم جاء سيشي وهذا أعظم العقوبات والسبب الذي أوصلهم إلى هذه الحال سبب الذي يكسوا هذا أن الحال ذكره الله بقوله ألا يفعل ميلة بنسو ميسا أكي مسئلوا أن العقوبة ذلك أي هذه العقوبة كو تلك العقوبة كو أن الحال يو أن الحال يسكشك بأنهم أي بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله سنكسن سيسنا كأية آيوين الله suna ƙaryata ayoyin Allah al-matluwa suna ƙaryata ayoyin Allah al-kauniyya kawo musu mujiza ba su yadda ba kawo musu abin da ya shafi Allah madauki ya faɗa wannan shi sunan suka fi ƙaryatawa ayoyin Allah al-matluwa shar'iyya domin suna da jinsin ayoyi na abin da ya shafi ayoyi kauniyya da ya shafi mu'jizozi suna da annabawa a ba'ada da su ma suna da mu'jizozi dan haka ba su da matsala sosai wajen ƙaryata mu'jiza amma suna da matsala wajen ƙaryata ne ayoyin Allah shar'iyya waɗanda za a ce ku yi kaza ku bar kaza sun ki karɓar abin da manzanni suka zo musu da shi kamar musamman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam allati anzala Allahu ala rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waɗannan ayoyi da Allah ya saukar ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzansa al-mujibati lil-yaqini wal-iman waɗannan ayoyi da suke sabbaba suke zama su wajabtawa mutum ya samu yaqini kuma ya samu imani fa kafaru biha sai suka kafirce da waɗannan ayoyi baghyan wa inana dan zalincin su da kuma kangarewa wa yaqtuluna al-anbiya kuma suna kashe annabawa bi ghairi haqqi wannan sababi ne nawa kenan na biyu sababin farko suna ƙaryata ayoyi ƙaryata aya ko aya daya ce ba ayoyi ba in mutu ya karanta aya Allah guda daya ya kafirka to sannan kuma suna kashe annabawa nan wa yaqtuluna al-anbiya'a a suratu al-baqara wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi al-haqqi nan kuma bighairi haqqi nan malamai basu kyale ba sun ka san duk abin da zai gani wani iri sai a ce to me ya sababi me yasa a can aka ce bighairi al-haqqi nan kuma aka ce bighairi haqqi suna cewa al-haqqu asalin al-haqqu da ma Allah kenan da addinin Allah da gaskiya abinda ake nufi a can baya wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi al-haqqi kamar da zuwa suratul al-baqara suna kashe annabawa ta hanyar hujjar ƙarya sai su kirkiri ƙarya su dora masa laifi kamar da suke wa annabi Isa alaihi salatu wasalam suka tuhume shi da cewa matsafi ne aka kafa hujjoji da shedu na ƙarya to wannan shine bighairi al-haqqi ana nufin zuran wa buhtani an fahimci abin wannan kuma bighairi haqqin ba tare da alifin da lam ba malamai suka ce ana nufin ba tare da dalili ba ba tare da sababi da ya cancanci i a iya yin haka din ba ba tare da haƙƙi ba wannan dama muna faɗa ko a Hausa an yi abu ba tare da haƙƙi ba ku ga can an yi bil batili ba na bi ash-shuhudil muzawwara nan kuma ana nufin ba tare da cancanta ba to anan din muka fasara wannan ta wannan guri tambaye da malamai suka yi wannan ayar tana da mafhumi me ma'ana mafhumi mana za a iya fahimtar mafhumin mukhalafa kenan zai yiwu a kashe annabi bi haqqin yau don haka malamai suka ce wannan bi ghairi haqqin min asalin da lil idahi wal kashfi yau ma asali an kawo ne don ai bayani كما يدعى الله مالك كتير يعني يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم لما يحييكم من ما باشر مفهومي إما باكا سيوا بذاق أمسى با إلا إذا لما يحييكم لإن يذما لسبب إن ذا أجي أمتو تو بذاك جيبا ديك إن دمان ذا الله صلى الله عليه وسلم يكي لا تبوا قون أبو واجبك أمسى كن قولنا لا مفهوم لا معنى للإيضاح والكشف وليس لها مفهوم بمعنى إن أكثر مؤكس وأنم هل أبن زيدان مثلا كوكو مبان من كنف ده مكا باب وني علي ده أسي ياها لك أكشي النبي با أكشي النبي كسا النبي كافر سي أم بجاء بو تو أنونا لوك سي نعم ده يقال صار سيسي ويقتلون الأنبياء بغير حق أي يقابلون أنبياء الله الذين يحسنون إليهم أعظم إحسان بأشر مقابلة لليكون أن يرشن كوتاب سنة فسكنتر النباو الله وأن دسكي كوتتا مسو ما في كاون كوتتا وما في جرما كوتتا su kuma sai su fuskance su su saka musu bi asharri muqabalatin da fuskanta wanda take ta sharri yanzu Allah a cikin jinsin dan adam baki daya wane ne ya kai annabi rahama da tausayi ga al'umma kuma bijin sai na annabi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ana nufin umumin annabi duk annabawan Allah dukkan su masu tausayi ne da rahama kuma masu kyautatawa mutane ne shi ko da mamman da Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin annabawan ai shine yafi su ai a sace kun gane bambancin annabi da annabi ko annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a ce wani annabi ne to wancan nabi ne nake nufi yawa duk annabi da zai zo daga Allah za ku gan shi mai kyautata wa mutane ne kuma mai san alheri gare su yaya an zo muku da hanyar shiga aljanna an zo muku da shari'a mai sauki an zo muku da abin da zai taimaka muku rayuwar ku ta daɗe amma sai ku juya maimakon ku karɓa aka kafirta da ayoyin da annabin ya zo da su shi annabin aka yi kokarin a kashe shi an kashe wasu ma wannan yanzu an fuskanci annabin da kyautatawa irin wanda ya zo da ita ko ku an fuskance shi ne da munanawa sabanin kyautatawar da ya zo da ita ai an fahimci abu to wannan shine laifin su fa hal ba'da hadhihi al-jara'ati wal-jinayati shay'un a'zamu minha yanzu bayan wannan kangarewar jara'a shine tsaurin ido yau tsaurin ido ba ka jin nauyin kowa ka rufe fuskar kai kyafe kyafe kai abin da bai kamata ba shine ake nufi da jara'a to bayan wannan jara'a da jinaya da wannan crime din da wannan laifin akwai wani abu shine shay'un a'zamu minha da yafi wannan a ce an ƙaryata annabi an kuma kashe shi akwai wani laifi da aka yi da ya kai wannan girma babu sai ce wadalika kulluhu wannan gabaki ɗayan sa bi sababi isyanihim saboda saban da suke yi ai da ma sai dalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna al-anbiya'a bighayri haqqi sai kuma sai dalika bima asaw wa kanu ya'tadi sai ya sake nanata ta'lilin sababin shi yasa malamai har suke cewa daga cikin fa'idojin zan fa'idanta da wannan aya shine ashe ayyukan Allah mu'allalatu ayyukan Allah suna da sababi ko wannan shine ra'ayi mai kyau ba dan mu'tazila sun tafi zuwa gare shi ba a'a saboda dama ya dace da nassi yahudawa mu'tazilawa suna cewa af'alullahi mu'allala asha'ira su ne suka ce af'alullahi ghayru mu'allala aikin Allah yanayi ne kawai ba zancen wani sababi shi ba wata hikima kawai zai iya yin komai su sun kalli inna Allah ala kulli shay'in qadir sai suka ce komai zai iya ai mun sha ba misali dai wannan mun sha ba da misali kuma yanzu suke cewa wayan kiyama Allah maɗaukaki zai iya in an yi hukunci an yi hisabi in aljanna su shiga aljanna sai ya ce kai ku zo ma dai ku je ku shiga wuta an fasa wai zai iya haka in maganar iyawa ne dama ba shi ake zance ba amma in an yi haka ba hikima kuma akwai saba alƙawarin da ya yi cewa wanda ya yi kirki za a sa shi aljanna wanda kuma ya yi barna za a ba shi sakamakon mulki to wannan aqidar ahlus sunna tsakiya take dangane da wannan matsala don haka dalika da ya faɗa kulluhu bi sababi isyanihim saboda sabansu wa ajda'ihim da kuma wato keta haddinsu fa huwa alladhi jarra'ahum ala al-kufri billah wannan abun nasu da saban Allah da zaluncin nan shine ya sanya musu suka yi kefe kefe suka kafirce wa Allah subhanahu wataala wa qatl al-anbiya'i suka kafirce wa ayyin Allah kuma suka kashe annabawan Allah subhanahu wataala to saboda lokaci yayi sai mu tsaya nan insha Allah ta'ala darasin mu ne gaba sai mu tashi akan laisu sawa'a ko kamar yadda su ne ayyin suka suke bin wannan muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara mana ilimi ilimi mai amfani Allah kuma ya tabbatar da mu a hanyar daidai wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wannan ne o ko to ko mike ما كشف منكم أكشف